Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Assalamu alaikum masu sauraron wannan shiri na lafiya uwar jiki. Zumai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan ku nan Dr. Muhammad Ladan wanda zai kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah ina lafiya hajiya.
To za mu fara ne da wasiƙar Malam Mahmud Salihu Kaura na Moda.
To
daga can jihar Zamfara Arewa maso yammacin Najeriya. Yace dan Allah me ke kawo mutun ya rika yin aman jini ne.
To akwai abubuwa da suke kawo da akwai abubuwa kamar da suke kawo nan kamar na farko wani lokaci akwai wadansu abubuwa da suka faru kamar a haƙorin ko a bakin mutum ranar haƙoransa yadda gabansa wani lokaci kan samu cin ka aman jini wani lokaci kuma wadansu abubuwa a maƙogoron mutum ko inda abincin ke bi to ma akwai wadansu mutane kuma wanda suna da gangan ciki mai tsanani wanda duk waɗanda yakan kawo to mutum na aman jini da yawa to ya kamata jirin likita domin bai kamata mutum ya rinka zubar da jini da yawa ba in jini da yawa fita a jikin mutum to ba ka da sa kuma kwana yana iya halaka mutum hajiya.
To ya ce wai kuma wai idan mutum ya tashi tsaye sai ya rika jin jiwa to idan kamar mutum yana yawan yin aman jini din in ya tashi kuma sai ya rika jin jiri ne?
Eh domin jinin inda kana da aman jini haka da yawa to in ka tashi tsaye kana jin jiri haka to wannan ba shi ma abin da ke kawo shi ke hajiya.
To waɗannan matsaloli da ka danganta da yin aman jini din. Idan kamar aka warkar kamar ciwon gyambon ciki ne ko kuma wani abu ne ke magurin mutum zai samu sauki?
Inda aka san abin da ke kawo wannan aman jini aka ba mutum magani to yana iya warkar da shi insha Allah.
A takaice dai kan mutum ya daina aman jini ya sake ya bari.
Eh inda mutum na aman jini ya saurin jan likita kada mutum ya sake don wani abu kamar abu mai tsanani ke kawo wannan hajiya.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
To sai kuma tambayar Isuhu da yallafa ki.
Shi
kuma daga can jihar Kaduna ne.
To.
Ya ce wai shin me ke kawo cutar tsutsar farce ne? Akwai tsutsa a farce?
To, ban tabbatar da abin da malamin ke nufi da tsutsar farce ba. To, sai dai ko irin ko gyambon farce ne wanda yake ruwa din nan, to kila shi yake nufi.
To, mun ba shi ansa a kan haka, in kuma ba haka ba ne, muna fatan ya sake rubutu.
To, inda ya kamar irin wannan abin da ke kawo farce mutum ya rinka ruwa ne to wani lokaci akwai wasu kwayoyin cututtuka da suke shiga farce wani lokaci ko yankewa ko wani abu ya samu kumbar mutum to wani kwayoyin cuta na iya shiga karkashin kumbar mutum to ya shiga karkashin kumbar mutum ya kan sa wurin ya kumbure kuma wani lokaci ya kumbure to ya kan sa wurin ya ruwa. Eh to waɗannan ciwukan kwayoyin cuta da ke shiga karkashin kumba ke kawo wannan yawancin sa amma tsutsa wannan ban san kan wannan ban tabbatar da abin da yake nufi ba.
To wannan cuta da kai bayani dan ana iya warkarwa ko?
Eh wannan akwai irin maganin da ake bayarwa wanda ke kashe waɗannan kwayoyin to aka ba mutum to aka mutum ya sa magunguna kamar na kwana biyar zuwa kwana goma aka sa yana warkar da mutum hajiya.
To Allah ya sauke. Muna fatar kuma idan ba mu tambaye shi tambayar Malam Yusuf ba ki ya sake rubutu mu ne.
Eh, da mu gane abin da yake nufi ba ya sake rubuta mana eh gaskiya ne haje.
To ga wata wasiƙa nan amma kuma ba suna.
To
yace menene amfanin ko kuma tace menene amfanin tafannuwa a jikin mutum ne?
Eh to akwai yawancin mutane akwai masu bincike sun yi bincike akan tafannuwa wani lokaci aka yi amfani da ita wani lokaci yana iya taimakon wani suka ce yana taimakon kamar irin su hawan jini da su maiguwa da yawa a cikin jikin mutum to wannan amma dai inda mutum na da kamar irin su hawan jini ko maiguwa a jikinsa ya kamata wajen likita a duba domin tafarnuwan lokaci yana ma waɗansu aiki kuma waɗansu zai musu aiki amma inda mutum na da irin lalurorin nan ya kamata je wurin likita a duba shi tukunna kafin ya dashen tafarnuwa din haka.
Dan ya ce ta wace hanya ya kamata mutum ya yi amfani da ita a likitance?
To yawancin kisa a likitance akwai kwaya da ake sata a cikin kwaya wanda mutum ke sha.
to
yawanci akwai kwaya kuma akwai irin kwaya wanda mai kamar ruwa ruwa amma duk wannan ana yin su ana ba mutane su sha amma yawanci ba mu cika amfani da shi domin wadannan ciwo kan ba amma an ce suna taimakawa
a takaice dai in mutum yana son ya amfani da tafarnuwa ya je ya magana da likitan shi
kenan ya magana da likitan shi indai yana da wani lalura ya je ya magana da likitan shi
to Allah sa dace
amin amin
to shi kuma malam Sa'idu Abdullahi a can da Maturu jihar Yobe yana so ne ka mishi karin bayani akan kwayoyin cuta
to
shin kwayoyin cuta wai yaya kwayoyin cuta suke kuma ta yaya suke kama mutum
to abin da ke kwayoyin cuta suna nan kowane lokaci suna nan to kin san kuma jikin ɗan adam muna da garkuwa wanda ke kare mu da kwayoyin cututtuka to kuma kwayoyin cututtuka yawanci tunda aka yi mutum suna shiga jikin mutum kuma mutum na da wannan garkuwa wanda turanci na kiransu antibodies kowa na da su waɗanda sukan kare mutum daga ciwuka to wani lokaci kuma abin da ke kawo kwayoyin cututtuka kamar in dai mutum kawai ya yanke ko wani abu ya faru to kwayoyin cututtuka suka shiga in dai abubuwan kariyar jikin mutum ba ta yi ƙarfi a wurin sosai ba to shi ke sa kawo ciwo to kuma akwai wasu waɗanda garkuwar ba ta da ƙarfi
to sai mutum ya kama akwai kuma inda ake shakan kwayan cutar ko
eh kuma akwai inda ake shaka to wani lokaci ka kan shaka to wani lokaci kafin garkuwar jikin da ta soma aiki to shi yasa wani lokaci akan ba mutum magani ya taimake sa to maganin da garkuwar duk suka aiki tare da su warkar da mutum
to akwai wanda ake sha ta ruwa
eh akwai duk kwayan cutar ana muna iya shakan su ko ta ruwa ko kuma ta kasa duk ana samun kana iya kwasan cutar
to Malam Abdullahi yace wai shin gaskiya akwai kwayoyin cutar da suke da amfani a jikin mutum
eh akwai waɗanda suke kamar a cikin dan adam akwai waɗanda bacteria da ake amfani a suke cikin dan adam to su waɗanda suka taimaki wurin narkar da abinci ko suka taimaka da yin waɗansu abubuwa da suke taimakon dan adam a cikin jikinsa
to akwai dai ranar su kenan
eh akwai ranar su ana kiran su bacteria masu taimako a cikin jikin dan adam eh
Allah fatan Malam Sa'idu Abdullahi yana kusa kuma ya ji wannan bayani da kai mishi shi kuma Hussein Abba daban
to
yace menene amfanin ruwa a jikin dan adam ne bayan yanda ake son shi a lokacin da ake jin kishin ruwa sannan waɗanne sinadarai ne ke tattare da ruwan sha din ko ruwa yana da illa a wasu lokuta a jikin dan adam bayan da aka shi ruwa yana da nau'i ne kamar a ce kala-kala to da farko me amfanin ruwa a jikin dan adam da ke
to jinsin jikin dan adam 7/10 na jikin dan adam ruwa ne
wato kashi 7/10
eh ruwa ne jikin dan adam so dole muna ruwan nan ke taimako komai da ke aiki a jikin dan adam yana amfani da ruwa ne
to
so saboda ruwa na da muhimmanci kwarai da gaske
yana da muhimmanci
kwarai da gaske yadda daga muke tsammani domin mutum kamar mutum a ya shiga wani wuri inda ba ma abinci ba za ka iya da dawa ba ruwa ba amma za ka iya kwanaki ba abinci
haka ne
eh domin ruwan nan komai jikin aiki cikin adam komai sai da ruwa to ruwa ai ba shi da wani kala ko wani abu iri
kamar dai ka dauki mota ne da ba mai a cikin mota ba za ta ko ina ba to akwai wasu sinadarai ne da ke tattare da ruwa a cikin ruwa din
eh to kamar akwai dan zuwan lokaci akwai inda kamar muke shan ruwa da ta fito daga kasa kin ga akwai dan su kamar rijiyoyi da muke to akwai dan su irin abubuwan da ke taimakon jikin dan adam ana kiran su minerals
to wannan ruwa
da cikin ruwan yawancin ruwan suna da shi kuma wani lokaci waɗanda muke sha ana sa su a ciki don su ƙara waɗansu kwayoyin halitta da ke taimakon jikin dan adam ya aiki yadda ya kamata
to haka yace ko ruwa din kuma akwai illa da yake wa jikin dan adam
eh to wani lokaci inda yake sha shi da yawa maybe kai ta tsari da yawa
illa kenan
ko kuma akwai wasu da suke ciwon da ruwa yayi yana mutu yana bai taimakon su kware amma ruwa ko wani lokaci yana da amfani sai da ko inda ka shiga ruwa din ba ka iya ko iyo ba to yana da illa haka
ko kuma in ka shiga cikin ruwa akwai kwayoyin cuta su shiga jikin ka
ba tsafta ka shiga to wannan akwai illa
to akwai nau'in ruwa kamar a ce kala-kala
a ba wani kala-kala ruwa sai dai kalan da ake rukake da shi muke sawa hajiya
ina fatan malam Hussein Abba daban daga can jihar Bauchi ya na kusa kuma ya ji wannan bayani da kai mishi to sai kuma Yana Garba Sabiola a can Gashuwa
to
jihar Yobe ta ce don Allah yana tana so ka mata ƙarin haske akan gwaiba shin me yasa ne idan mutum ya ci gwaba ƴaƴan cikin ba sa narkewa sai kaga idan mutum ya yi ba haya sai kaga ƴaƴan gwaban ba su narke ba
to eh akwai wasu abubuwa da muke ci yanda cikin ɗan adam bai iya narkar da su amma su waɗansu kamar in mutum ya ci gwaba ɗin su sauran abubuwan gwaban to cikin ɗan adam na narkar da su akwai abubuwa da yawa muka ce cikin ɗan adam bai narkar su kan fito haka ne
to ba illa ba ne
ba illa ba ne a'a
to to ina fatan malamar tana kusa kuma ta ji wannan bayani da aka mata to sai kuma wasiƙa da muka samu daga wajen Isa Ibrahim Hadija
to
shi yana son ya san abin da ke kawo ƙarfi ne
abin da ke kawo ƙarfi ƙarfi ai abin da ake ce a kumburin fata cikin dan adam ne
to
wanda ake kira inflammation na fata
eh
wannan akwai ƙwayoyin cuta da ke shiga fatan suke kawo wannan to shine ke sa wurin nan shi ke sa shi kaga yanda yake ya takaikai yake kawo shi kenan
akwai magani ko
eh wannan akwai magani akwai man da za a rinka bayarwa kuma indai mutum na da ƙarfi ya kamata ya rinka shafa mai yanda wuraren ba zai bushe kware ba in yana wannan yakan taimaka kware rage yawan kankanin da zafin sa amma akwai mai da ake ba wanda zai iya warkar da mutum aka yi sa a kware daga
ana gado
a ba a gado ba a cika gadon shi ba hajiya
to kazanta na da alaka da cuta
kazanta yana ƙara tsananin sa
to
amma kuma indai mutum na da ƙarfi sai kamata kana canza kaya da waɗansu in kai haka za su iya kamawa
to Allah ya sauke
amin amin hajiya
to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan da mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba idan Allah ya kai mu halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Lada
Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatan a huta lafiya.
Akan da ke a kace duniya ana ta wani kari ba ana rawa kun